الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 15 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 12 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 26 a bangaren lissafi suratu shu'ara kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
ne kwashi lahiya tun kan Ramadan ya kama kuma yana kwance bai warke ba har Ramadan ya zo ya huce ya mutu wannan azumin da bai yi ba bashi ne akan sa kowa bashi gari
to wai mutun ne rashin lafiya ta kwantar da shi kafin watan Ramadan sannan bai tashi ba daga wannan rashin lafiya har Ramadan ya zo ya huce kuma Allah ya masa rasuwa shin wannan akwai bashin azumi a kansa ko babu kwarai akwai bashin azumi a kansa na wata na Ramadan gaba ɗayan sa tunda Allah ya karbi rayuwarsa ne bayan wucewar Ramadan an gane ko kenan watan Ramadan ya riske shi yana rayi ubangiji ta'ala ko ya faɗa faman shahida minkum shahr falyasum duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin ku ma'ana mutum yana cikin koshin lafiya kuma baya kan hali wanda yake na gudabu aka tabbatar masa wata ya tsaya ubangiji ta'ala ya ce fal yasuhu ya azince shi sai ya ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda aka tabbatar masa ramadani ya kama kuma ya kasance ba shi da lafiya ko kuma yana kan halin gudabu ubangiji ta'ala ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra na kan shi kilga wasu kwanuka na daban domin rama iya adadin abin da ya sha dan haka shi wannan akwai nauyin azumi na Ramadan a kansa kuma za a rama masa amma menene ramuwar shi ne ciyarwa an gane ku ciyarwa za a yi a madadin kowane yini za a bada mundu daya shine matsayin azumin da bai yi ba mamaci akan rama masa azumi amma iya azumin da ake rama masa shine azumi na addawan azumin da ya ci ma kansa alwashi misali ya ci bashi da lafiya ya ce ya ubangiji kana da alkawari a kaina idan na samu lafiya zan yi azumin wata guda saboda kai to idan Allah ya bashi lafiya yin wannan azumi na wata guda ya zama wajibi a kansa idan Allah ya masa rasuwa ba tare da ya biya wannan nauyi da yake kansa to wanda yake makusancin shi shi zai masa wannan azumi kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu manzo Allah yace duk wanda ya mutu da bashin azumi a kansa makusacin sa manzo Allah yace yayi masa azumi to Aisha Allah ya kara mata yadda da Abdullahi dan Abbas Allah ya yadda da su sun tabbatar mana azumin da ake rama ma mamaci shine azumi wanda yake na addawan kamar yanda wata mata ta zo wajen Abdullahi dan Abbas wannan wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi mahaifiyata ta hauti ku sai ta ci alwashin cewa idan Allah ya sauke ta lafiya daga wannan tekun za ta yi azumin wata guda saboda shi. Ta ce kuma Allah ya karɓi rayuwarta ba tare da ta yi wannan azumi. Ta ce ya Rasulullah zan iya rama mata? Maza Allah sai ya ce kaddara cewa mahaifiyarki ana binta ba ana binta bashi, shin idan kika biya mata wannan bashi yayi? Ta ce kwarai. Maza Allah ya ce to fa dainullahi ahaqqu bil qada, bashin Allah shi yafi cancanta game da biya. Don haka wannan hadisi abin da yake tabbatarwa azumi na addawal idan Allah ya ma mutum rasuwa ba tare da ya sauke wannan nauyi, to makusancinsa zai rama masa wannan azumi, kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa. Ita ma wata mata ta zo ta tambaye ta, tace ya Rasulullahi mahaifiyata ana binta bashin azumi na Ramadan ba tare da tayi ba. Aisha tace mata ki ciyar a madadin kowane yini. Kuma haka ya gabata a darasin mu na Sunan Tirmidhi. Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ya tabbatar mana azumi na Ramadan idan mutum Allah ya masa rasuwa ana bin shi bashi, to makusantan shi za su ciyar a madadin kowane yini za su bada mudu. Amma in azumi ne na addawal to wannan shine ake rama masa.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Na'am, kamar musulmi ne suke asusu. Wani asusun ya kai ne sabi, ana yadda zaka.
Wai misali asusu ne kuke. Kukan hada kudade kuna ajiya. Wannan abin da kuke hadawa in ya kai zakka, shin akwai zakka akan ku? Ba maganar zakka. Saboda ba kudin mutum ɗaya bane ba, kudade ne na jama'a da dama, amma na kowa daga ciki in ya kai gurgudan zakatu zakata zama wajibi akan ku.
Yanzu ka kamar na wajen zama nisabi
ne? To nisabi dai kamar na bara ne. Har yanzu dai zinarin yana nan gunsa ba tare da ya gusa ba, daman baya wuce jikka 17-16 shi babban kenan. Akwai wadda har tana kai jika 21, to ita wadda take tsaka-tsakiya ita ce ake sayar da ita 15-16 gram ginta. Akwai wadda kuma ƙasa da haka wadda ba ta wuce 13. To tsaka-tsakiyar ita ce muka ɗauka a jika 10-15 duk gram a jika 15. Idan kai jika 15 su 85 shi ne zai baka miliyan 1 da jika 275. Miliyan ɗaya da jika 275. An gane ko shi ne gwalgwadon abin da ke isa zakka kenan a irin wannan lokaci. Kuma ba mamaki zuwa ɗan lokaci kaɗan ya canza, domin abin yana tafe ne a kan hawan zinari da saukar shi. Saboda a kowane lokaci za a tambayi masana masu sana'ar nawa gram ɗin zinari yake a yanzu. Kenan iya abin da suka faɗa suka ba da bayani na farashinsa, to shi ne za a kiyasta a kan gram 85. Na'am.
Wannan kamar bayanin da aka yi kamar na da aka ce kamar haramun da mata su tafi a yau da sun gari shi. To kamar wannan ya shafi mata a yau koko su da haramun.
Ba turaren da yake tashi haramun ne mace ta sanya turaren da ake jin ƙanshin shi, ma'ana yake tashi amma ta fito ta butiti don wani ya shaƙa haramun. Idan a cikin gida ne ita da mai gidanta ko da yaranta wannan ba laifi bane ba, amma ta sanya turaren da za a ji ƙamshin shi ta biyu titi wannan haramun ne, baya halatta. Kuma ba bambanci tsakanin macen aure da wadda take budurwa ba riga. An gane ko? Ko da ba matar aure bace haramun. Na'am. Ya kaɗan da don biyu. Bai yi da jin kamar abin da kake faɗa ba. Na'am. Wai misali mace ce tana da janaba, kafin ta yi wankan janaba sannan jinin al'ada ya zo mata, za ta yi wankan janaba ko ba za ta yi ba? Jinkirtawa za ta yi lokacin da jinin al'ada ya yanke ta jimurce su ta yi musu wanka ɗaya? Wannan jinin al'ada baya hana ta yi wankan janaba, za ta yi wankan janaba. Kuma lokacin da al'adar ta yanke kuma za ta yi wankan jinin al'ada. An gane ko? Wasu malamai suna cewa idan ga janaba ga al'ada sun haɗe ma mace, to za ta haɗe su ta yi musu wanka ɗaya da niyyar wanka biyu kenan. To amma a magana mafi rinjaye kowanne wajibi ne ko mu ce farilla ne zaune yake da gindin kansa dole kowanne sai an masa wanka shi tai wanka na janaba in jinin al'ada ya yanke kuma sannan tai wanka na yankewar jinin al'ada malamai suka ce kamar misali mutum ne ya farka daga bacci bai azhar bai da asar ba shin zai iya hade su da niyya daya yayin raka'a hudu a matsayin azhar da asar ba zai yi ba kowace sai yayi ta yayi azhar in ya gama sannan kuma ya tashi ya asar to haka iya abin da za ta yi sai ta yi wankan janaba idan jinin al'adar ya yanke kuma dole za ta yi wankan jinin al'ada
Na'am.
Na'am. Na'am. Na'am. Na'am.
Na'am.
Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Iya abin da yake kansa rama iya adadin azumin da ya sha wasu malamai musamman malaman malikiya sun tafi akan cewa duk wanda ya bar azumi ya shekare wani azumi ya tardo shi to idan ya rama na kan shi ya bada mudu daya a madadin kowane ne to ina kasancewar mun fada mun maimaita ba sau ɗaya ba sau biyu ba bada mudu ga wanda ya bar azumi ya shekare a kansa babu daidai da hadisi daya marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa ba wanda ake bin shi bashin azumi ya shekare cewa idan ya rama sai ya bada mudu lalle an samu Abdullahi dan Umar idan azumi ya shekare a kansa idan ya rama yakan bada mudu bada mudun nan yakan yi ne dan neman ƙara kusanta ga neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wataala ya karbi ibadarsa don haka bayar da wannan mudu ba dole bane in ka bada ka kyautata in baka bada ba kuma ba laifi ba kai domin babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa sai an bada a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa muna da cikin sura ta 26 a bangaren lissafi suratu shu'ara mun tsaya ƙarshen aya ta 140 wanda aya ta 140 cikon kissa ne wato na annabi Hud alaihi salam da mutanansa Adawa Ubangiji ta'ala ya zaɓi Hud alaihi salam ya aiko shi zuwa ga jama'arsa wato su ne Adawa ɗan uwansu ne na danganta amma ba na addini ba a lokacin da annabi Hud alaihi salam ya zo musu ya tabbatar musu cewa shi manzo ne na musamman wanda Allah ya zabe shi ya turo shi zuwa gare su domin ya kiraye su zuwa kadaita shi a cikin ibada kuma yana tabbatar musu cewa shi amintacce ne akan manzancin da aka dora masa kuma kafin wannan lokaci ma sun san shi da ruwan amana a lokacin nan annabi Hud alaihi salam ya sha hankalinsa ya ce ku ji tsoron Ubangiji ku tsare dokokinsa kuma ku mun da'a game da abin da nake umarnin ku da shi shine na kadaita Ubangiji na a cikin ibada kuma ku san da cewa fa ni bana tambayar ku wani lada akan isar da sakon Ubangiji na domin lada na bai zamanto ba face na kan Ubangijin da ya aiko ni balantana ku ce neman abin hannunku shi zai hana ku karbi gaskiya ku ce ina nihili na tara abun duniya a ko dala bana bukata ladana na ga Ubangijin da ya aiko ni shi zai biya ni a lokacin nan annabi Hud alaihi salam yake faɗa musu yake cewa yanzu kwarin ga gina wato gini irin na fito a ganka a dukkan wani tudu sai ku zo kan tudu ku yi gini wanda yake mai tsawo wanda daga nesa ana hango shi ta abasuna kuna wasa da haka kuna tuzartar da kwanukan rayuwarku ba don bukata ba ta sa kuke gini kawai haka wasanni ne a zo a yi gini ba don wata fa'ida ba duk abin da zai bata ma mumini lokaci wannan haramun ne baya halatta duk abin da za ka yi shi babu wani amfani na addini ko na rayuwa a cikin shi to wannan bata lokaci shine yace atagununa bi kulli ri'in ayatan ta'basu, yanzu ku ringa gina gini wanda yake mai tsawo shine ake nihi da aya wanda daga nesa ma ana hango shi, bi kulli ri'in a kowane tudu sai ku zo ku yi katan gini ta'basu na kuna wargi game da haka ba dan wata fa'ida ba. Yace wa tattakizuna masani ala allakum taqludu, sannan kuna rubon gine-gine masani jami'i ne na masna'a, abinda ake nihi a nan gini wanda yake mai tsawo, la'allakum taqludu, ka ce tamkar za ku dawama a duniya kuna irin wannan gine-gine. Sai yace wa idza babashtum badashtum jabbari, idan za ku danki wani, wato kukan yi damka ta jabbari ta waɗanda suke masu karye inda gabba-gabba, waɗanda babu tausayi, babu rahama a cikin zukatansu, ma'ana halinsu da ɗabi'arsu, in har ma wani ya yi laifi suna nihi za su damke shi, to suna masa kamu na waɗanda suke babu tausayi a cikin zukatansu. Shine ce wa idza baqashtum, wato idan za ku yi kamu, baqashtum sai ku yi kamu irin na jabbari, wato waɗanda suke masu tsaurin kai, masu karye inda baggaba, waɗanda babu tausayi a cikin zukatansu. Wannan sifa ce wadda take nuna cewa akwai kikasar zuciya tare da su, babu tausayi game da su. A lokacin nan ya ƙara jaddada musu cewa ku ji tsoron Ubangijinku, ku tsare dokokinsa, ku yi mulda'a game da abin da nake umarnin ku da shi, kuma ku ji tsoron Ubangijin da ya dade ku game da abin da kuka sani. An gane ku, abin da kuka sani gaya dai kuna cikin ni'imomi sun wuce a lissafa, to Ubangijin da ya dade ku da wannan ni'imomi, ku ji tsoron shi, ku tsare dokokinsa, amaddakum bi an'amin wa bani, shi ne Ubangijin da ya dade ku bi an'amin da nau'i-nau'i na ni'imomi, wa banina sannan kuma da 'ya'ya maza, wa jannatin wa uyun, yace da gonakai da idanu waɗanda suke da ruwa, ko ina ga su suna ketowa. Yace da su inni akhafu alaikum azaba yawmin azim, yace dan dai ni ina ji muku tsoron azaba ta yini mai girma, in har wato buku karba kiran da nazo da shi shine kadai ta Ubangiji na a cikin ibada, yace ina ji muku tsoron azabar yini mai girma shine yinin alkiyama. Qalu, sai suka ce masa, sawa'un alaina, duk ɗaya ne abun mu, awa abuta, shin kai galgadi, amlam takum minal wa'izin, ko ma baka zamanto daga cikin masu galgadi, ma'ana da galgadin ka da rashin galgadin ka duk daya, in hadha illa qulul awwalin, kuma abin nan da kake fada bai zamanto ba face kawai kiran ƙarya ne na mutanen farko, kuma don haka wa ma nahnu bi mu'azzabin, mu ba ababan azabtarwa bane kamar yadda kake mana kashidi da barazana cewa wai in har ba mu yadda da kai a matsayin manzo azaba na nan tafi. Suka ce, to wa ma nahnu bi mu'azzabi, mu ba ababan azabtarwa bane ba. Ubangiji ta'ala ya ce, fa kabbahu, suka karyatar da annabi Hud, fa ahlaknahum, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka halakar da su. Nau'in azabar da Allah ya halakar da su ya bayyana mana a cikin suratul Fussilat da kuma cikin suratul Qamar da kuma cikin suratul Haqqa, shine Ubangiji ta'ala ya turo musu wata iska. An gane ku, ya turo musu wata iska kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir tanziqun nas ka annahum a'jazu nakhlin muqayr, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa, fa amma adu fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka annahum a'jazu nakhlin khawiya, Ubangiji ta'ala yace fatara alqauma, zaka ga waɗannan jama'a sune adawa, fiha a cikin wannan iska sar'a suna kayayyu gaba daya sun mutu, ka annahum a'jazu nakhlin, Ubangiji ta'ala yace ka ce ku tuttura ni na dabino khawiya, wato wanda ya sare kan ya sare, to shine Ubangiji ta'ala ya halakar da su da wannan nau'i na azaba, kuma bayan ya halakar da su ya bi bayan su da adatsi ne a nan duniya kuma haka da makoma lahira, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Hud yake cewa, wa tilka ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid wa kutiba fi hadhihi ad-dunya la'ana وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة على إن آدم كفروا ربهم على بعد لآل قوم هود وإنجيل تعالى يتي وتلك آد وانتن واتكفين لآداوا جهدوا لآيات ربهم سنمسوا قمد آيوهم وبنجيجنس كما سنكر يتد من زنجنسا واتبعوا أمر كل جبار عنيد sun bi al'amarin dukkan wani mai tsaurin kai wanda yake mai tada karin hanci game da ayoyin Ubangiji sai yace wati daga wanke jawo kutubi ko fi hadhihi dunya la'ana a wannan rayuwa ta duniya an bu bayan su da alatsi ne duk wanda aka ambaci adawa mutanen annabi Hud sai ya tsine musu albarka kuma ga ya ayoyin ana karanta su har zuwa kiyama Ubangiji ta'ala yace ala ku saurara inna adam kafaru rabbahum lalle adawa mutanen hudu sun kafirce ma ubangijinsu ala bu'dan li adin qaumi hud ubangiji ta'ala yace ku saurara Allah wadan adawa mutanen annabi hud kaga Allah wadai ne Allah ya musu la'anta ce Allah ya musu tun a nan duniya ga ta ana karantawa har zuwa kiyama kuma a taron kiyama ubangiji ta'ala zai tsine musu albarka to wannan kamar yanda muka yi bayani a baya sakamakon duk wanda gaskiya ta zo masa idan bai karbi wannan gaskiya to farko zai hadu da kaskanci da wulakanci tun daga nan duniya kafin makoma salahira kuma duk wanda ya karbi gaskiya to shi yake da kyakkyawan karshe a nan duniya kuma da kyakkyawan karshe a gobe kiyama kamar yanda a nan duk wanda suka gaskata annabi Hud alaihi salam ubangiji ta'ala ya tsiratar da su tare da annabinsa waɗanda suka karyatar da shi ubangiji ta'ala ya halakar da su kuma kafin azaba da ya tanada musu ayinin alkiyama shine ce fa kadzabuhu sun karyatar da annabi Hud fa ahlaknahum ubangiji ta'ala yace sai muka halakar da su kuma wannan yana nuna mana kamar yanda Allah ya faɗa mana ya maimaita mana ayoyi sun wuce a lissafa duk wata jama'a da kadda ubangiji ta'ala ya halakar da ita to bai halakar da ita sai ba tace wato wa'azin da aka musu ma'ana bayan karyatar da manzon da aka turo musu babu wata al'umma da Allah ya halakar da ita face sai ya turo mata manzo in sun karyatar da wannan manzo sannan azaba ta biyo baya shine ubangiji ta'ala yace inna fi zalika la'aya lalle game da wannan abin da aka ambata na labarin annabi Hud da jama'arsa wato akwai aya mai nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wata'ala kuma mai nuna girman kudurarsa cewa babu abin da ke gagararsa sai cewa ma kana aksaruhum mu'mini mafi yawan su dai ba su zamanto masu imani domin waɗanda suka yi imani da annabi Hud su ma ɗan kadan ne sai ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka da huwal azizur rahim wato shine kasaitacce buwayeye wanda ba a rinjayesa shike sama da kowa da komai da rinjaye Ar-Rahim kuma shine majikai game da bayin sa mu'minai don haka yaji kan annabi Hud da waɗanda suka gaskata shi ya tsiratar da su a lokacin da azaba ta sauka zamu tashi kenan wannan aya ta 141 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allahu tabaaraka wa ta'ala kadzabat samudul mursalin idza qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنهتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Ubangiji ta'ala na faɗa kazzabat samudul mursali, samudawa sun ƙaryatar da manzanni domin sun ƙaryatar da annabi Salih. Kamar yadda bayani ya gabata, duk wanda ya ƙaryatar da manzo ɗaya, to tamkar ya ƙaryatar da manzanni ne gaba ɗaya. Me yasa? Saboda manzannin Allah gaba ɗayansu abinda suka zo da shi abu ɗaya ne, shine kira zuwa tauhidi kadai ta Allah a cikin ibada. Don haka imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala sai mutum ya yi imani da su jumlatan wa tafsilan. Gaba ɗayan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala sai ka yi imani da su gaba ɗayansu ba tare da bambanta tsakankaninsu, sannan imani da manzanni yake tabbata. Inda mutum zai yi imani da sauran manzanni gaba ɗaya ya ƙaryatar da manzo ɗaya daga cikinsu, to imanin shi da sauran manzannin ba zai amfane shi ba. Don haka Allah ya hakaito mana faɗar muminai a can cikin suratul baqara: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. بما بمبن تزكاد ديدي لتي دي دمجك من ظنن الله قبات ينسمي إيمان دس. نحك أنم إيمان يهودا واد سورا من ظنن دا النبي موسى بذي أمفاني سبا دون سنكر يتد النبي إيسا كما سنكر يتد تشكامك من ظنن. Haka su ma 'yan mashin imanin da suka yi da annabi Isa, annabi Musa, da imanin da suka yi da annabi Isa da sauran manzanni, imaninsu ba zai amfane su domin sun ƙaryatar da cikamakin manzanni. An gane ko? Don haka muminai mu ne, Allah ya ce kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbadi wa ma utiya Musa wa Isa وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وشين أنم وبنجي تعالى يجي كذبت ثمود المرسلين. ثمود دعوا سنكر يتبدأ من ظني دون سنكر يتبدأ النبي صالح. إذا قال لهم أخوهم صالح وبنجي تعالى يجي بامتانا كلاباري يا يندى أتنقوانس النبي صالح. Dan uwa ne nasu na danganta amma ba na addini ba, domin ƴan uwantaka kamar yadda bayani ya gabata kala biyu ce: akwai ƴan uwantaka ta danganta, akwai ƴan uwantaka ta addini. Wacce ce ƴan uwantaka ta haƙiƙa? Ƴan uwantaka ta addini. An gane ku? Domin ƴan uwantaka ta danganta ba ta amfani in ba ta haɗu ba da ƴan uwantaka ta addini. Shi ne ya ce idza qala lahum akhuhum salih, lokacin da ɗan uwansu na danganta annabi Salih ya ce da su ala tattaku, yanzu ba za ku yi tsoron Ubangijinku ku tsara dokokinsa ku kadaita shi a cikin ibada? Inni lakum rasulun amin, ya ce lalle ni fa gare ku manzo ne na musamman wanda aka aiko ne zuwa gare ku, aminun kuma ni amintacce ne akan saƙon da aka azamu, komai ba zan ɓoye ba, iya abinda aka ce na faɗa shi zan faɗa. Kuma kafin haka kun san da cewa ni amintacce ne a cikin ku, domin duk annabin da Allah ya aiko da duk manzon da Allah ya aiko kafin a turo shi a matsayin manzo dama yana da wannan sifa ta ruhun amana. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya bashi annabta da manzanci, mutanen Makka abinda suke kiran shi Muhammadul Amin, saboda tsantsar ruhun amanarsa suka masa wannan lakabi Muhammadul Amin. Shine kowane manzo sai ya faɗa musu, ya ce inni lakum rasulun amin, lalle ni gare ku manzo ne na musamman wanda aka turo ne zuwa gare ku, aminun kuma ni amintacce ne akan saƙon da aka azamu, domin yana daga cikin sifar annabawan Allah da manzanninsa, wato shine isar da manzancin da aka dora musu, komai ba sa koyewa, duk abin da Allah ya ce su faɗa sun faɗa kuma sun isar da saƙon, kamar yadda ya gabata a cikin suratul A'raf: Uballighukum risalati rabbi, yace ina isar muku da sakonnin Ubangijina. Sai yace da su wa ana lakum nasihun amin, yace kuma ni gare ku, yace mai gargadi ne kuma ni amintacce ne. Shine anan ya sake maimaita mana yace inni lakum, yace lalle ni gare ku rasulun manzo ne na musamman zuwa gare ku, aminin kuma amintacce ne. Yace fattakullaha, ku ji tsoron Ubangijin da ya aiko ni ku tsara dokokinsa, wa adibuni, ku mun da'a game da duk abin da nace ku yi wa ma as'alukum alaihi min ajr domin ya ce ku yi mun da'a saboda yin da'a ga annabawan Allah da manzanninsa wajibi duk abin da manzo daga cikin manzannin Allah ko annabi daga cikin annabawansa idan ya ce ku yi kaza ko ku daina kaza sawa'an an fahimci hikimar da ta sa yace ayi kaza ko a daina kaza ko ba a fahimta ba to ya zama wajibi ayi masa da'a ya zama wajibi a bi shi a zame masa rakumi da akala saboda manzo daga cikin manzannin Allah baya gaban kansa yace ayi kaza ko a daina kaza duk abinda annabawan Allah da manzanni suke faɗa wannan sako ne kawai su iya abin da yake kansu isarwa dan haka ubangiji ta'ala yace man yudi'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma manzon Allah da'a to ya tabbata cewa ubangijin da ya aiko shi ne ya ma da'a dan haka zaka ji kowanne manzo yana cewa wa'adi uni ku yi mun biyayya ku yi mun da'a duk abinda nace ku yi ku yi abinda nace ku daina ku daina domin da'ar kai tsaye tana ketare kan wannan manzo ta koma zuwa ga ubangijin da ya aiko shi sai yace wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambayar ku wani lada akan isar da sakon ubangiji na an gane ko alaihi ai ala tablighi risalati rabbi ba na tambayar ku wani lada akan isar da sakon ubangiji na ina domin kasancewar duk lokacin da ya kasance a ce shi mai kira zuwa gaskiya yana neman cewa sai an bashi kaza to wannan abin da yake nema yana iya tsare wanda yake nihin fahimtar gaskiya yake fahimta domin sai ya fahimci cewa kamar wani abu ne ake bukata a gunsa kenan ɗaya daga cikin sababbin abin da yake hana jama'a su karbi gaskiya shine kwadan abin da ke hannunsu shi ne anan yace wa ma as'alukum alaihi min ajr yace ba na tambayar ku wani lada akan isar da sakon ubangiji na in ajriya ladana bai zamanto ba illa ala rabbil alamin face na ga ubangijin halittu wanda ya aiko ni sai yace da su a tutura ku na fima haquna amini yanzu shin zato kuke kawai za a bar ku fima haquna a cikin abin da kenan rayuwa ta duniya amini na halin kuna amuntattu game da azabar Allah haka kawai sammani kuke cewa za a kyale ku fima haquna a cikin abin da kenan ma'anar rayuwa ta duniya amini na halin kuna amuntattu game da azabar Allah fi jannati a bar ku haka kawai a cikin gonakai wa uyuni da idanu na ruwa wa zuru'in da shukoki wa nakalin da dabinai ɓal'uha hadim wanda 'ya'yan dabinan hadim wato nunannu ne idan aka ce hadim shine mai taushi kenan wanda ya nuna shine yace wa zuru'in kuna zaton kawai za a bar ku ne haka a cikin shukoki wa nakali da dabinai ɓal'uha hadim wanda 'ya'yan dabinan wato nunannu ne haka a bar ku kawai a cikin jin daɗi haka rayuwa ta duniya kuma alhali kun kangare ma ubangijin ku watanhituna min aljibali buyutan farihi yace watanhituna haka kawai za a kyale ku kuna sassaka buyutan dakuna min aljibali daga cikin duwatsu farihi na halin kuna masu kwarewa akan irin wannan aiki idan ka ce farihi na ai haziki na waɗanda suka kware wato a wajen rariki dutse su maida shi ɗaki ko kuma farihi na halin kuna masu jiji da kai da nuna isa akan irin wannan aiki da kuke kamar yadda yake cikin wata kira'a watanhituna min aljibali buyutan farihi na ai ashirin kuna masu girman kai masu nuna isa game da wannan aiki da kuke na sassake dutse ku maida shi gida kawai aikinsu sun kware a wajen su sassake dutse su rarike shi su maida shi ɗaki kuma ba dan ana buƙatar a shiga ɗakin ba haka kawai nuna isa ce wanda kuma irin wannan aiki ne wanda yake na ɓata lokaci wanda ya gabata su adawa mutanen annabi Hudu sai sun nemi tudu a wannan tudu sai su zo su yi katon gida wanda yake mai tsawo wanda ta ko'ina ana hango shi kuma ba dan ana da buƙata ba haka kawai wargi ne shi ne yace watattakhizuna masani'a atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'basun watattakhizuna masani'a la'allakum takhludun su kuma anan ubangiji ta'ala sai yace watanhituna wato kuna sassaka buyutan dakuna min aljibali daga cikin duwatsu sai su nemi katon dutse sai a zo a rarike cikin shi a maida shi daki farin farihi na Ubangiji ta'ala yace halin kun kware akan irin wannan aiki ko kuma farihina kuna masu jiji da kai game da irin wannan aiki da kuke ba dan wata bukata ba kawai nuna isani Ubangiji ta'ala yace fattakullaha ku ji tsoron Ubangijinku haka Salihu ya faɗa musu wa diquni ku yi mun da'a game da duk abin da nace ku yi da duk abin da nace ku dena wala tudiqu amran musrifin kar ku sake ku bi lamarin mabannata wa ake nihi da mabannata su ne mushrikai ko kuma su ne waɗannan mutane tara waɗanda suka gane kai akan suke a tagora annabi Salih shi ne yace wala tudiqu kada ku bi amran musrifina lamarin mabannata duk wani wanda yake mabannaci yi masa da'a baya halatta duk wanda zai yi umarni ko yayi hani game da abinda ke akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa to baya halatta a yi masa da'a da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku ji ku bi game da duk abin da aka ce ku yi ko ku dena manzon Allah yace matukar ba a umarce ku ba da saba ma Ubangijinku idan an umarce ku da saba ma Ubangijinku manzon Allah yace fala san awala ba a ba maganar shi ba maganar bi a duk lokacin da na gaba da kai yace kai kaza ko ka dena kaza to ya zama wajibi kai masa da'a wa ake nihi na gaba da kai mahaifa domin yi ma mahaifa da'a wannan wajibi mun yi bayani akwai wato hudu abubuwa hudu wanda yi musu da'a ya zama wajibi farko Ubangiji da ya halice mu a duk lokacin da Ubangiji ta'ala ya ce ku yi kaza ko ku dena kaza to ya zama wajibi mu yi masa da'a na biyu manzon da Allah ya aiko mana yi masa da'a ya zama wajibi kamar yadda Allah ya ce wa ya ayyuhal ladina amanu atiqullaha wa atiqur rasula kuma Ubangijin ku da'a kuma manzon sa da'a sannan na uku wato sune shugabanni kamar yadda ya ce wa ulil amri minkum sune shugabanni da malamai a duk lokacin da shugabanni suka ce ku yi kaza ko ku dena kaza ko malamai suka ce ku yi kaza ko ku dena kaza to matukar abinda suka ce ayi ko a dena babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to ya zama wajibi ayi musu da'a an gane ku yi ma malamai biyayya da yi ma shugabanni biyayya sai in ya kasance abinda suka ce ayi ko a dena bai saba ma Allah bai saba ma manzansa sannan bi musu biyayya ya zama wajibi na hudu sune mahaifa a duk lokacin da uwa ko uba suka ce kai kaza ko ka dena kaza in dai ba saba ma Allah babu saba ma manzansa yi musu da'a ya zama wajibi to dan haka shine anan yace wala tudiqu amran musrifina kar ku bi wato lamarin mabannata su wane ne mabannata sai ce allazina yufsiduna fil ardi su ne waɗanda suke famar yada barna a ban kasa gane ko masu dora mutane akan tafarki wanda yake na halaka ma'ana abubuwa na aikin sako wala yusliquna waɗanda ba sa kawo gyara a ban kasa ubangiji ta'ala yace kar ayi musu da'a kamar yadda yake haka yato mana fadar bawan sa annabi Salih yace wala tudiqu kada ku bi amran musrifina lamarin mabannata allazina yusiduna fil ardi sune wanda suke famar yada barna a ban kasa wala yusliquna wanda ba sa nihin kawo gyara qalu sai suka ce da shi innama anta cewa dai kai dai Salih minal musaharina kana daga cikin waɗanda aka juyar ma da hankali kana daga cikin ababai juyar ma da hankali an gane ko ma'ana wai wani tabin hankali ne ya same shi qalu innama anta minal musaharina suka ce lalle wato kana daga cikin innama anta cewa dai kai dai minal musaharina kana daga cikin ababan juyar ma da hankali kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya kaito mana a cikin suratul qamar me suka ce masa a unzila dhikru alaihi min bainina bal huwa kadhabun ashir sayalamuna gadan man alkadhabul ashir suka ce a ulqiya dhikru alaihi min bainina yanzu kawai daga cikin mu a ware shi a turo masa da wani wahayi mu a kyale mu suka ce ban suka ce ba zai yi ba bal huwa bari bi shi sale kazzabun suka ce magaryaci ne ashirin kuma mai girman kai ne kawai yana son ya nuna mana cewa shi wani abu ne don haka ya fito ya ce Allah ya turo shi a matsayin manzo ubangiji ta'ala ya ce sai alamu na badar da sannu za su yi sani gobe kiyama manil kazzabu wane ne tacicen magaryaci al'ashir kuma wane ne mai girman kai shin annabin Allah ne sale ko kuma su ne to shine anan maimakon ya kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada kawai iya amsar da za su bashi suka ce innama anta minal musahharina lalle kai kana daga cikin waɗanda suke ababan juyar ma da hankali shi yasa kake irin waɗannan maganganu suka ce ma anta kai dai baka zaman tuba illa basharun misluna face wato mutum ne wanda yake tamkar mu dan adam ne wanda yake tamkar mu kamar yadda can Allah ya hakaito mana fadar ga annabi salih a cikin suratul qamar abasharan minna wahidan nattabi'u inna idhan la fi dalalin wasuwa suka ce yanzu kawai dan adam daya daya daga cikin mu zamu gaba daya mu kawai zamu bayan sa wazar da duk abubuwan da muke abasharan minna wahidan nattabi'u yanzu dan adam daya daga cikin mu kawai zamu hadu gaba daya mu yi masa da'a mu bi shi suka ce inna idan lalle mu in har mun bu annabi salih shi kadai suka ce da fi balali muna cikin bata wasu urda tabin hankali ma'ana tabin hankali ne ya same mu shine anan suka ce masa ma anta illa basharun misluna kai dai baka zamanto ba face kawai dan adam ne tamkar mu yanda muke ci muke sha haka kake ci kake sha yanda muke zuwa kasuwa haka kake zuwa kasuwa ba ka da wata daraja duriya akan mu yaya zaka fito ka ce manzo ne kuma mu aje do abinda muke mu maka biyayya suka ce in har kana so mu yadda da manzancinka fa ati bi ayati zo mana da wata aya wanda muka nema in kunta minas sadiqina in har ka kasance daga cikin masu gaskiya cewa Allah ya turo ka zuwa gare mu to zo mana da wata aya ayar da suka kirkira suka diba wani katin dutse fandutse shine kurman dutse suka ce abinda muke bukata ka roki ubangijin da ya aiko ka ya fito mana da taguwa mai ciki wato daga cikin wannan dutse kuma taguwar da za ta iya ba garin nono gaba daya kuma wanda za ta iya shanye ruwan garin abubuwa dai waɗanda suke wai na kurewa na kai bango abinda su a iya tunanin su ba zai yi ba shine suka nemi cewa annabi salihu ya zo musu da wannan abu in ya zo za su yarda da cewa manzo ne Allah ne ya aiko shi shine anan suka ce fa'ati bi ayatin zo mana da wata aya wadda za ta tabbatar da manzancinka in kunta minas sadiqina in har ka kasance daga cikin masu gaskiya cewa Allah ya turo ka zuwa gare mu a lokacin nan annabi salihu alaihi salam ya kaskanta kai ga ubangijinsa ya roki ubangijinsa bayan ya jinjini mutanansa cewa in har na roki ubangijina ya karfafe ni da wannan mu'jiza shin za ku yi imani da ni suka ce kwarai ya karba alƙawulla daga gunsu cewa sun yarda sun amince in dai ya zo musu da wannan aya gaba ɗayan su za su yi imani annabi salihu alaihi salam ya roki ubangijinsa ubangiji ta'ala ya karfafe shi da wannan mu'jiza kamar yanda suka nema wannan taguwa dutse ya fashe taguwa ta mai ciki ta fito kuma wannan taguwa Allah ya ba ta karfin shanye dukkan ruwan garin aka kasa bi shine ubangiji ta'ala yake faɗa qala hadhihi naqatun annabi salihu ya ce musu wannan dai wata taguwa ce ta musamman laha shirbun wato na gare ta kaso daga cikin ruwa ma'ana walakum shirbu yawmin ma'lum kuma kuma na gare ku kasan ku a wani yini wanda yake sananne kenan sai ya zamanto suna baki baki yau in taguwa ta sha gobe su za su sha jibi idan ta sha gata su za su sha idan aka ce shirbun shine nasibun minal ma shine yace hadhihi naqatun wannan dai wata taguwa ce da ha shirbun na gare ta rabanta shine na ruwa walakum shirbu kuma na gare ku raban ku yawmin ma'lum a cikin yini wanda yake sananne kenan baki baki ne babu maganar tarayya in yininta ne dole za a bar mata kuma in yininku ne dole za ta hakura ta bar muku annabi salihu ya ce musu wala tamassuha bisu'in kar ku sake ku shafe ta da wata mugunta domin taguwar Allah ce an gane ko tana da daraja, tana da karamci, duk wani abu na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ko yana buƙatar a girmama shi. Dan haka yi jingina wannan taguwa da zuwa ga gare shi. Fa qala lahu rasulullahi naqatallahi wa subyaha, shine yace wala tamassuha bisu'in, kar ku shafe ta da wata mugunta. Fa ya'khudhukum adhabu yawmin 'adhim, in har kuka sake kuka shafe ta da wata mugunta, to ku tabbata cewa azabar yini mai girma za ta dalke ku. In dai har kuka shafe ta da wata mugunta, to ku tabbata cewa azabar yini wanda yake mai girma za ta dalke ku. Me za a yi? Ana haka yau ta sha gobe su sha, suka ga dai cewa dai abin bai musu daidai ba, aka samu wasu fitinannu a alƙaryar waɗanda daman ba su yi imani da Annabi Salih, domin da taguwar ta zo kamar yadda suka nema, wasu sun yi imani da shi, wasu suka ƙaryatar da shi. To su shaidanin suka haɗe kai, kamar yadda Allah ya ambata mana a can cikin suratul Naml, yadda za mu riske wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين تشين سكا إشاورا يا يزاعي وسسكا هدي كي سوني متاني ترى كما دشي وإن دزاعي أسوكي وننتابوه shine Ubangiji ta'ala ya hakaito mana kamar yadda yake cewa ibrim ba aka ashqaha, lokacin da mafi tsiyatar mutanen alkariyar ya ingizo da karfi ya soke wannan taguwa, kafin ya soke ta Annabi Salih ya ce fa qala lahu rasulullahi naqatallahi, yace taguwa ce ta Allah ku rabu da ita, wasu ku ya haku kyale mata shanta ruwan da take sha ku rabu da ita. Shine nan Ubangiji ta'ala yace fa aqruha, kamar yadda ce yace fa kadzabuhu, sai suka ƙaryatar da Annabi Salih, fa aqruha sai suka soke wannan taguwa. Mutum ɗaya ya soke ta, amma Ubangiji ta'ala sai ya jingina sokewar zuwa gare su gaba daya. Me yasa? Saboda niyan su akai. Idan abu ya kasance da niyan jama'a, to koda mutum ɗaya ya jibinci abin tankar gaba ɗayan su ne sai, koda sun kai mutum dubu. Shine nan Ubangiji ta'ala yace fa aqruha, sai suka soke ta, fa asbahu nadimin, sai suka zamanto masu nadama game da soke wannan taguwa, lokacin da suka ga azabar Allah na tafe, sai suka ringa nadama akan wannan wato mummunan aiki da suka aikata. Sun yi nadama ne, amma a lokacin nadama ba za ta amfane su, domin duk wanda yayi nadama a lokacin saukar azaba, to Allah baya karban nadamarsa, ba ta amfaninsa. Duk wanda aka gargaɗe shi karka yi kaza, yayi taurin kai ya aikata wannan abu, lokacin da ya ga ukuwa na tafi, in yayi nadama, to nadamar shi ba za ta amfane shi ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana, imaninsu wato bai zamanto ba da zai amfane su yayin da suka ga azabar mu. To haka lokacin da suka ga azabar Allah na tafi, sai suka yi nadama akan soke wannan taguwa. Shine Ubangiji ta'ala ke faɗa mana fa aqruha, suka soke wannan taguwa. Fa asbahu nadimina, sai suka zamanto masu nadama akan soke wannan taguwa yayin da suka ga azabar Ubangiji na tafi. To bayan sun soke ta, Annabi Salihu alaihi salam kamar yadda ya gabata a cikin suratul Hud ya faɗa musu tamattahu fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub, yace ku ci gaba da jin daɗi a cikin gidajen ku tsawon kwana uku, iya abin da ya rage muku kwana uku. Yace dhalika wa'dun ghayru makdhub, wannan azaba da na faɗa muku cewa na nan tafi, in har kuka soke wannan taguwa, to alƙawari ne na Ubangiji na, kuma ba alƙawari bane na ƙarya, domin in Allah ya alƙawari baya sabawa. An gane ku, kwana uku aka ba su je su zauna su ci gaba da jin daɗi, bayan kwana uku ba wanda zai kai labari. Shine anan Ubangiji ta'ala ce fa asbahu nadimina, sai suka zamanto masu nadama akan soke wannan taguwa lokacin da suka ga azabar Allah. Fa akadhahum al'azab, Ubangiji ta'ala ya ce azaba sai ta damke su. Wace nau'in azaba ce? Shine Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika yayin kuwa gaba ɗayan suka wayi gari suna gurfana akan gwiwoyinsu gaba ɗaya sun mutu. Yaransu da wannan da manyansu, mazansu da matansu, duk waɗanda suka ƙaryatar da Annabi Salih gaba ɗayansu, Ubangiji Ta'ala ya sanya mala’ika ya kuwa gaba ɗayansu suka mutu. Kamar yadda ya ce, inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu ka hashimil muhtadir. Ubangiji Ta'ala ya ce, mu ne muka turo musu da kururuwa ɗaya. Ubangiji Ta'ala ya ce, fakanu ka hashimil muhtadir, sai suka zamanto kamar wato ciyawar shinge wadda ta daddake. An gane ku, kamar yadda ka san ciyawa ta shinge ma'ana ta kan iyaka. Ubangiji Ta'ala ya ce haka suka zamanto. Shine anan yace fa akadhahumul azab, Ubangiji Ta'ala yace azaba sai ta damke su bayan cikar wannan kwana uku. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace falamma jaa amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Shine yace inna fi zalika, lalle game da abin da aka ambata na labarin Annabi Salih da mutanen shi Samudawa da aya, Ubangiji Ta'ala ya ce akwai dalili mai nuna kadaita ta kuma mai nuna cikar kudurata. Wa ma kana aktharuhum mu'minin, Ubangiji Ta'ala ya ce mafi yawansu dai ba masu imani ba, su ma Samudawa waɗanda suka ƙarfi suka gaskata Annabi Salih ba su wuce ba a lissafa. Wa inna rabbaka, lalle Ubangijinka lahuwal azizu, shi ne buwayayye wanda ke sama da komai da kowa da rinjaye wanda ba a rinjayensa. Ar-Rahim, kuma shine majiƙai game da bayinsa muminai, don haka ya tsiratar da Annabi Salih da waɗanda suka yi imani da shi. Kazzabat qaumu Lutin al-mursalin, Ubangiji Ta'ala ya ce mutanen Annabi Lut su ma sun ƙaryatar da manzanni, domin sun ƙaryata Annabi Lut. An gane ku, shi kadai suka ƙaryata, amma Ubangiji Ta'ala ya ce sun ƙaryatar da manzanni, domin dukkan annabawan Allah da manzanni abinda suke kira abu ne ɗaya-ɗaya shine tauhidi. Shine yace kazzabat qaumu Lutin al-mursalin, mutanen Annabi Lut wato sun ƙaryatar da manzanni. Idza qala lahum akhuhum Lut, ba su labarin lokacin da dan uwansu na danganta shine Annabi Lut yace da su, ala tattaqun, shin yanzu ba za ku tsoraci Ubangijinku ku kadaita shi a cikin ibada? Yace da su, inni lakum rasulun amin, ni fa gare ku manzo ne na musamman da Allah ya turo ni zuwa gare ku, aminin kuma ni amintacce ne akan sakon da aka azamu. Fattakullaha, ku ji tsoron Ubangijinku, ku tsare dokokinsa, wa adiu ni, ku yi biyayya game da duk abin da nace ku yi da duk abin da nace ku daina. Wa ma as'alukum alayhi min ajr, ba na tambayar ku wani lada akan isar da sakon Ubangijina. In ajiriya, ladana bai zamanto ba illa ala rabbil alamin, face na ga Ubangijin halittu wanda ya aiko ni. Yace da su, a ta'atuna zukurana min al-alamin, yanzu za ku ringa jema mazaje min al-alamin daga cikin ƴaƴan adam. An gane ku, a ta'atuna zukurana, wannan kenan babban aikin alfasha wanda mutanen Annabi Lut suka shahara da shi. Saboda shi daman ka'ida albada'u bil ahammi fal aham, duk wani abu wanda yafi muhimmanci shi ake farawa da shi, sannan kuma wanda yake biyar shi. Idan ka tarar da jama'a suna abubuwa masu muni, to sai ka diba wanda yafi kowanne muni shine farkon abin da ya kamata ka hane su. An gane ku, ka tarar da mutane suna kisan kai, suna kwace, suna shan giya, suna shirka, to me ya kamata a fara hane su? Shirka, saboda shirka ta fi komai muni. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya aiko shi, farkon abinda ya sa gaba yake hanin jama'arsa wato shine hada bautar Allah da wani. Don haka anan zamu fahimci cewa duk manzon da Allah ya turo, farkon abinda yake kiran mutanen shi shine kadaita Allah a cikin ibada, ma'ana shirkar da suke su daina. To bayan hada bautar Allah da wani da su mutanen Annabi Lut suke yi, dama ya kira su zuwa tauhidi, to aikinsu na biyu wanda yafi kowane aiki muni, wato shine namiji ya je ma dan uwansa namiji, ba ruwansu da mata sai dai ƴan uwansu mazaje. Shine yace a ta'atuna bukurana, yace yanzu ku ringa zuwa je ma mazaje ƴan uwanku game da saduwa min al'adami ne daga cikin ƴaƴan adam namiji ya jima namiji dan uwansa wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kuna barin abinda ubangijinku ya halitta saboda ku min azwajikum wato na matekunku Allah ya halicci mata ne saboda ku yanzu kuma abinda Allah ya halitta saboda ku wato na mateki shikenan sai ku kaurace musu ku ringa jema mazaje ɗan uwanku yace bal antum qaumun azu bari dai ku dai mutane ne waɗanda suke masu ketare iyaka masu shishige bal antum yace bari dai ku qaumun wasu jama'a ne aduna waɗanda suke dan ta'adda ma'ana masu ketare iyaka sun ketare abinda Allah ya halitta musu zuwa abinda ya haramta musu qalu sai suka ce da shi la illam tantahi ya ludu ya kai ludu in har baka dina wannan fada ta cewa mu kadaita ubangijinka a cikin ibada kuma cewa mu dina wannan aiki da muka saba yau da gobe suka ce masa la takunanna minal mukhraji lalle ne zaka zamanto daga cikin ababan fitarwa daga alkaryar mu ma'ana zamu kore ka daga nan farkon kashi da barazana da suka masa la illam tantahi ya ludu suka ce ya kai ludu din har baka dena wannan magana taka da kake aibanta mu cewa dan mun jima ɗan uwan mu maza la takunanna suka ce lalle ne zaka zamanto minal mukhrajina daga cikin ababan fitarwa daga alkaryar mu qala sai annabi ludu yace da su inni li amalikum minal qalina ku tabbata cewa ni min alqalina ina daga cikin masu ki masu kyama ne amalikum game da aikin da kuke aikatawa ma'ana aikin da kuke aikatawa ban yarda da shi ban amince masa ba ni ba shi qala yace da su inni lalle ni min alqalina ina daga cikin masu ki masu kyama ne amalikum game da aikin da kuke aikatawa ban yarda da shi ba yace rabbi ya ubangiji na roƙonka nake na jini ka tsiratar da ni wa ahli da iyali na mimma ya amaduna game da abinda jama'a ta suke aikatawa na alfasha ubangiji ta'ala yace fa najjaynahu sai muka tsiratar da annabu a lokacin da azaba ta sauka wa ahlihi da iyalinsa ajma'ina gaba daya an gane ko me ake ni da iyalinshi waɗanda suka yi imani da shi da duk jama'ar shi wanda suka yi imani da shi domin kowane annabi waɗanda suka yi imani da shi matsayin iyali suke gare shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum kenan kowane annabi mabiyan shi a matsayin iyalinshi suke shine yace wa ahlahu da iyalinsa kenan farko waɗanda za su shiga su ne iyalin shi wanda suka yi imani da shi ajma'ina ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗayansu illa ajuza sai dai wata tsohuwa ita ce matar annabi ludu ubangiji ta'ala ya ce fil ghabirina ita ta kasance a cikin masu wanzuwa a cikin azaba saboda ita ba ta yi imani da annabi ludu ta kafirce ma ubangijin da ya aiko shi kamar yadda Allah ya kisanta mana a can cikin suratul tahrim kamar yadda yake cewa daraballahu masalan lillazina kafaru ra'ata nuhin wa ra'ata lutu kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'a dakhili thumma damarna al-akhirin ubangiji ta'ala yace sannan sai muka halakar da al-akhirin wato wadannan na daban ma'ana sauran jama'ar wadanda suka karyatar da shi kenan waɗanda suka yi imani da shi annabi ludun gaba ɗayansu Allah ya tsiratar da su kamar yadda ya gabata a cikin suratul hud da kuma suratul hijra kafin azaba ta sauka ubangiji ta'ala da ya turo waɗannan manzanni domin halakar da waye turo wannan mala'iku domin halakar da wannan alkarya wanda suka yada zango a gidan annabi Ibrahim alaihi salam kafin su isa wanda annabi Ibrahim yake tambayar su lokacin da ya kawo musu gashashshen dan maraki ya ga ba sa ci abin ya daure masa kai ya dan ranzana ya saka tsoro suka ce kada ka tada hankalinka mu jakadu ne na ubangijinka ya aiko mu ne domin mu je mu halakar da alkarya ta mutanen annabi a lokacin nan annabi Ibrahim alaihi salam ya ringa jayayya da su yace yanzu ko halakar da mutane alhali akwai mu'minai a cikin su suka ce a mu bi ka sanye shi to ai akwai inna fi haluza ai a cikin alƙaryar yace yanzu ko halakar da alƙarya idan akwai mu'mini a cikin suka ce a yace to ai akwai annabi Lut a ciki tunda ko akwai annabi Lut ai ba su cancanta ba halakar da su suka ce to mu mun fi ka sanin da wanda yake cikin alƙaryar ubangijin da ya aiko mu ya sanar da mu suka ce da sannan za mu tsiratar da shi shi da iyalinsa shine lokacin da suka zo suka faɗa masa suka ce masa shi da iyalin shi ya bi dare fasir bi ahlika bi kadin min al-layl wala yaltafit minkum ahad wa mudu haythu tumar suka ce masa kai da iyalinka ma'ana duk waɗanda suka yi imani da kai ku bi dare ku fita kuma kada ɗaya daga cikin ku ya waiwaya inda aka ce ku je ma'ana ku sa gaban ku kar wanda ya waiwaye daga cikin ku suka ce sai dai matarka domin ita tana daga cikin waɗanda suke masu wanzuwa a cikin azaba shine kamar yadda Allah ya faɗa mana anan yace illa ajuzan fil gabirina sai dai wata tsohuwa ita ce matar annabi Lut fil gabirina ubangiji ta'ala yace ta kasance a cikin masu wanzuwa a cikin azaba kuma damarnal akarina ubangiji ta'ala yace sannan muka halakar da al'akarina sauran jama'ar na daban ma'ana waɗanda suka karyatar da shi waɗanda suka rage gaba ɗaya Allah ya halakar da su wa amqarna alaihim matara ubangiji ta'ala yace muka musu wani ruwa wanda yake na azaba fasa'a maqarul munzari ruwan waɗanda aka musu gargadi ba su karbi gargadi ba ubangiji ta'ala yace ya munana saboda lokacin da Allah ya fitar da annabi Lut da shi da waɗanda suka yi imani da shi daga wannan alƙarya ma'ana suka bi dare suka fita Allah ya turo mala'ika kuma a lokacin asuba an gane ku kamar yadda Allah ya kissanta mana a can wato cikin suratul hijr a lokacin asuba ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika ya giggibi alƙaryun nasu gaba ɗaya sai da aka yi sama da su sannan aka musu juyin waina sannan kuma aka biyo baya da ruwa wanda yake na laka da kwakwa ko kace duwatsu waɗanda suke na wutar jahannama kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amqarna 'alayha hijaratan min sijilin mawdud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bibadil kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul hud lokacin da al'amarin ya zo shine saukar azaba ja'alna 'aliyaha sai muka sanya saman alƙaryar safilaha ya koma ƙasa shine a Hausa ake cewa juyin waina sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama shine ce ja'alna 'aliyaha sai muka sanya bulbushin alƙaryar safilaha ya koma shine ƙasa wa amdarna 'alaihim 'alaiha sai muka ma alƙaryar ruwan hijaratan duwatsu shine anan Allah ya ce wa amdarna 'alaihim maqara mun musu wani ruwa na musamman shine ruwan duwatsu min sijilin na lakar wutar jahannama mangudin kuma wanda yake mai bibiyar juna an gane ku duwatsun suna bibiyar juna ɗaya bayan ɗaya musawwamatan inda rabbik kuma abun alamtawa ne a wajen ubangijinka kowanne dutsen da za a jefe shi akwai sunan shi a jiki an masa alama sai ce wa ma hiya min adh-dhalimin bibadil irin waɗannan duwatsu na azaba ba a nesa ba suke game da waɗanda suka zalunci kawunansu don haka ita wannan al'umma addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada Allah ya halakar da wannan al'umma da irin azabar da ya halakar da al'umman da suka gabata ubangiji ta'ala ya ce ya karbi wannan addu'a in ba dan wannan ba to duwatsun ubangiji ta'ala ya ce ba a nesa ba suke game da waɗanda suka zalunci kansu su ma za a iya musu wannan ruwa kamar yadda aka ma waɗancan domin kafircin waɗancan kin ba din na waɗannan kin ba shine anan yace wa amdarna alaihim maqara ubangiji ta'ala yace mun musu ruwa na musamman shine ruwan duwatsu fasa'a maqarul munzarin ubangiji ta'ala yace ruwan waɗanda aka gargaɗe su ba su karbi gargaɗi ba ya munana domin ruwa ne wanda yake na azaba ubangiji ta'ala yace inna fi zalika game da abin da aka ambata na kissar annabi Lut da mutanansa la'ayatan akwai aya mai nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da girman kudurarsa ma'ana ta isin ta ya ishi duk wani mai hankali ya dawaze wanda yake wanda ya karbi gaskiya shi yake da kyakkyawan karshe a nan duniya da makomarsa lahira duk wanda ya juya ma gaskiya baya to zai haɗu da kaskanci da wulakanci tun daga duniya kafin makomarsa lahira sai ya ce wa ma kana aktharu mu'minin mafi yawan su dai ba masu imani bane sai ya ce wa inna rabbaka ka tabbata ubangijinka la huwal azizu lalle shi ne kasaitacce wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye wanda ba a rinjayarsa arrahim kuma shi ne majiƙai game da bayinsa muminai don insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك